العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا الثلاثة ترق وتر رمضان نألف قريب بدا 40 هجرية ومشاه إذا وتر مزير دبوبي دبو مشاكر ميلادية وانا شيني زمان من هدى تفسير ما كان سافة دمكي أمسالة الخلفاء الراشدون لكينا انقوار kan titin alfalla a cikin unguwar Agege a jihar Lagos Kudu maso yammacin Najeriya. Muna cikin suratu Saba'i. Jiya Allah ya kama mun zo aya ta 12 zuwa 14 ni'imomin da Allah ya yi wa Annabi Sulaiman. Yanzu malam Arama Tukur Jakada zai sake maimaita mana wannan ayoyin sai mu ci gaba da tafsiri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الحسن ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب واسيات فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منفعتهم فلما خلوا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
to Allah subhanahu wata'ala yace wa Sulaiman ar-riha kunun hore iska ga Annabi Sulaiman wuduha shahrun wanda in ta tashi tana daukar Annabi Sulaiman wata daya kai tafsir wata daya da Annabi Sulaiman alaihi salam tana daukar sa daga kasar Sham kamar yadda aka rawaito daga magabata cewa Annabi Sulaiman idan ya tashi zai yi tafiya daga inda yake garin Biladush Sham kenan inda Baitul Maqdis take zuwa wani gari wanda nisan Annabi Sulaiman da wannan garin da ake kiransa Isbakhr daga Dimashq zuwa Isbakhr tafiyar wata ɗaya ce kamar da aka rawaito daga Hassan al-Basri sai iska ta ɗauke shi sai ta kai shi a cikin kiftawa da bismillah in ya tashi da safe to zai kalace a wannan garin Isbakhr ɗin daga nan daga Isbakhr kuma sai ta ɗauke shi ta kai shi Kabul ɗin kuma shine yana nan a abin nan a Afghanistan yanzu wanda ita ma daga Isbakhr zuwa Kabul tafiyar wata ɗaya ce sannan kuma ta ɗauko shi daga Kabul ta dawo da shi zuwa inda ya bari shi ne Allah ya ce wuduha shahrun wa rawahuha shahr Allah ya sifanta iskar da asifa kamar yadda Allah ya ce wa Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa Sulaiman ar-riha sannan kuma mun hore wa annabi Sulaiman iska asifatan wato wacce take mai karfi kadire bi amrihi tana gudu bisa umarnin da annabi Sulaiman ya bata illa ardil lati barakna fiha zuwa kasar da muka yi albarka a cikin ta ita Baitul Maqdis daga inda ya taso wa kunna bi kulli shay'in alimin lalle mu mun kasance muna sanar da dukkan abin da yake zuwa ya dawo wa asalna lahu aynal ibad sannan kuma mun narkawa da annabi Sulaiman ainihin dalma wato ita dalma kowa ya san dai dalma sananniya ce ta ira daga cikin ma'adanai to kun ga idan za a yi wani abu da dalma za a kera abu da dalma ai sai an dauko ta an sa ta a wuta sai ta narke ta narke ta narke sai a dauke ta a maida ita abinda ake so a maida ita to shi annabi Sulaiman alaihi salam darmar tasa ta zama kamar yadda ruwa yake tsuntsulowa daga idaniyar ruwa to haka dalma take hunduwa in ya so sai ya dauke ta ya lauya ta ba tare da ya sa ta a wuta ba ba tare kuma da ya buga ta da guduma ba yayi abin da yake so yayi da ita kamar yadda malamai suka faɗa cewa Imam al-Qurtubi Allah ya kansa da rama a cikin tafsirinsa yake cewa abinda yake a fili shine Allah ya sanya dalma tun a makwabbagarta inda take ma'adaninta ta zama kamar ruwa amma yadda ka san za ka je ka faso ruwa a cikin rijiya ko a idaniyar ruwa haka annabi Sulaiman yake faso ita wannan dalma idan zai amfani da ita wannan abu ne da yake nuna annabtarsa da kuma gaskiyar sakon da Allah ya aiko shi da shi Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbihi kuma cikin ni'imomin da muka yi annabi Sulaiman akwai wani ta wata tawaga ta aljannu da muka hore masa su suna yin aiki a gaban sa bi idni rabbihi bi sa'idin ubangiji Allah ya yassare masa ya hore masa sai abin da ya ga dama ya sa su wa man yazigh minhum an amrina Allah ya ce duk wanda a cikin aljannin nan ya karkace ya fandare an amrina daga umarnin mu da muka bayar ta hanyar annabi Sulaiman alaihi salam nudikuhu min azabis sa'ir zamu dandana masa azaba ta wuta a ranar lahira wacce take mai kuna to wayannan aljannu da Allah ya hore wa annabi Sulaiman akwai magana akan ya akai Allah ya hore masa su nafsi ne bai tabbatar da cewa babansa annabi Dawud yana ta'amuli da aljannu ba amma an rawaito wata kissa wacce ta yi kama da sharhi na ayoyin da ke cikin suratu Dawud alaihi salam inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin lokacin da annabi Sulaiman ya nemi Allah ya bashi dawakai ko lokacin da aka kawo masa dawakai masu ƙarfi ingarma wanda saboda ƙarfinsu ma suna tsayawa ne akan ƙafafuwa uku kamar dawakai masu fuka-fukai domin yayin jihadi fi sabilillahi sai ya zo ya tarar da dawakan ga su da yawa sai ya dinga bin su sahu-sahu layi-layi har sai da ya kare inda dawakan suke to bai yi aure ba ashe lokacin da yake ibadarsa yake ganawa da Ubangiji dab da faduwar rana har lokacin ya zo ya wuce ya shagala da waɗannan dawakan amma bai samu ya je ya bauta wa Allah a wannan lokacin ba da haka da kansa ya koka yake cewa ni na fifita san alheri akan in je in gana da Ubangiji na ambaci Ubangiji na har rana ma ta je ta ɓuya a cikin hijabinta ta faɗi to rudduha alayya ku ɗauki dawakan ku komar da su ba na buƙata faqatika mashan bisuki nan take annabi Sulaiman sai ya hatsu yana yanka su bisuki yana yanka kyamaransu ƙaurinsu da maƙyanƙyamansu wal a'naq kuma yana yanka wuyansu gaba ɗaya to kuma sannan annabi Sulaiman kamar yadda ake rawaitowa a kitta cewa yayi rantsuwa cewa sai ya kewaye ɗakin matayensa a wannan dare, domin burinsa shi ne duk ɗakin da ya shiga in ya tara da wannan matar ta samu ciki ta haifa masa ɗan da zai taya shi jihadi fi sabilillah. Wannan shi ne alƙawarin dare. To amma bai ce insha Allahu ba. To da ya kewaye ɗakin matayen nasa an rawaito an ce su 99 ne, an rawaito an faɗi sama da haka, an faɗi ƙasa da haka. To kowace mata in ya shiga ya tara da ita sai ya zama ba ta samu ciki ba, sai guda ɗaya ce ta samu ciki, ita ma kuma sai zanto sai ta yi ɓarin ɗan ƙaramin ɗa wanda bai kai ya zama mutum ba. Shi ne Allah ya ce wa alƙaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaf, da ya gane to sai ya koma zuwa ga Allah sai ya ce ya Ubangiji ka gafarta mini kuma ka bani mulki wanda ba wanda ya cancanci wannan mulkin bayana. To mulkin shi ne ya mulki mutane da aljanu da tsuntsaye. Masu surutu suna sauraron mu? Ya kuma na jide bana ba raba a yi surutu ba, bana kuma gashi na ji ana yi ya dai? Shi ke nan. To shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya hore masa wannan mulkin, ya zama yana mulkin mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye. Hadisi ya tabbata cikin Sahihul Bukhari daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yarda a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani ifrit a cikin aljanu ajiya ina cikin sallata da daddare, sai ya zo zai gifta ta gabana ya yi katse min sallata. Maza Allah ya ce sai na sa hannu na cakko shi, na kama shi, na riƙe shi ya kasa kubcewa, kuma bai sai bata ba yana hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Maza Allah ya ce da na su in zo in daure shi a jikin ginshikin masallacin nan, washe gari mutane su zo su gan shi, ko kuma har yaran Madina ma su zo su tsokane shi a wata ruwaya, tanzuru hatta tanzuru ilayhi kullukum fa zakartu da'wata akhi Sulaiman, sinati na dan uwana Sulaiman yayi addu'a yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. To kawai sai na fasa. To sai Allah yace fa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asaba wash-shayatin, sai muka hore masa iska ya zama yana iya control din iskar a madadin dawakan da ya rasa. Tajri bi amrihi rukha'an, duk inda yake so ta je za ta tafi a cikin nutsuwa. Kun ga a can an ce asifatan, nan kuma an ce rukha'an. Asifa ita ce wacce take mai kamar guguwa mai bala'in ƙarfi. To da kun san su aljanu Allah ya hore musu iska, tunda dama Bahaushe yana ce musu iskokai. Abinda ya sa yake ce musu iskokai saboda akwai wanda ba su da jiki a cikin aljanu, akwai wanda su kawai spirit ne da su, suna iya shiga cikin komai kuma suna iya tashi tare da iska. Akwai wanda kuma suna da jiki, domin a cikin aljanu akwai wanda yake dabba ne shi, akwai wanda maciji ne baya kuma canjawa daga macijinsa, akwai wanda kadangare ne baya canjawa daga kadangarensa, akwai wanda kare ne baya canjawa daga karensa amma aljani, akwai wanda mage ce ba ta canjawa daga majenta amma aljana, akwai wanda kuma yana da iya yana da kudura akan Allah ya bashi kudura da zai iya rikida ya zama wannan ya zama wancan ya zama wannan ya zama wancan, amma dai duk sun hadu akan cewa gabaki ɗayan su suna iya ganin mu, mu kuma ba ma iya ganin su. In sun ga dama za su iya kuya ba za mu gan su ba. Akwai wanda kuma Allah ya basu ikon da za su iya fitowa a gan su a cikin aljanan. To shine ce da shaytanu kuma kullu banna'in wa ghawwasin, duk wani magini da ka sani a cikinsu Allah ya hore masa su, don haka duk ginin da Annabi Sulaiman yake so a yi masa za a yi masa. Wa gawwa, da dukkan wani aljani wanda yake ɗan ruwa, wanda idan ya yi nutsu cikin ruwa za a shekara ma a ciki zai iya shekara, don haka duk abin da Annabi Sulaiman yake so a yi masa a ƙasar ruwa akwai aljanin da za su iya yi masa. واخرين مقرنين في الاصفاد وسكما غسنا ان سن مثلتي ينا دوري سو ا cikin mari yasa su a mari aje su a furfuku Allah ce hadha ataquna wannan kyauta ce gare mu da muka yi maka ya kai annabi Sulaiman famnan aw antik bi rayi hisab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'a wannan a cikin suratu sadiqi to anan sai Allah ce ya'maluna lahu ma yasha sunai wa annabi Sulaiman aikin da ya ga dama min mahariba sukan yi masa manyan gine-gine maharib jam'i ne na mihrab mihrab kuma shine al-ulliya duk ginin da aka yi shi a sama to su wayannan maharib din da suke yi wa annabi Sulaiman zai iya daukar manyan gidaje zai iya daukar kuma mihrabi shine ginin da suke yi a sama domin su bauta wa Allah subhanahu wataala a cikin sa inda kuma wannan babakon abu bane a annabi Zakariya yana da mihrabi falamma dakhala alai kullama dakhala alaiha zakariya mihraba inda maryam tace kenan can inda aka yi mata gini a sama inda tace bautar Allah kafin ta fito ta yi wa dakin Allah hidima sannan a shi ma annabi Zakariya din fanadatul mala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab amma wannan namu da kuke gani a masallaci bid'a ne yana cikin abubuwan da aka farar da su a irin tsarin su na yanzu bayan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda imamu suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya wallafa littafi akai tanbihul arib bi bayani bid'atil maharib ko ihdasi bid'atil maharib sai dai idan ba a kidanci cewa an farar da wani ba cikin addini ba kamar misali yanzu da Allah ya ce maka yake zama kuma wani abu da yake teba ko misali a madadin mimbari ya zo ya cinye sahu guda ɗaya na masallaci to sai tsaya a iya mihrabin sarar kuma a mihrabin ne ake aje wa'ensu abubuwa da sauransu kuma a yi ƙofar shigowa ta yadda ba za a damu masallaci ba to la'alla idan ya zama haka sai ya zama a babi na wasila ne ba zai zama babi na raya ba la'alla za a ga a cikin haramin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mihraji to banda wanda aka gina daga baya akwai dai inda manzara sa yake tsayawa yayin sallah wanda nan ake kira mihrabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai inda akwai mihrab da kuma daga baya da yake lokacin da ake ararrabe ɗan shafi'iyya su zo su sallar ɗan hanafiyya su zo su sallar su ɗan ragowar mazhabobi su zo su sallar su to kowa akwai inda limamin sa yake tsayawa sai kaga an ce mihrabu suwani to ko da akwai shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu in dai tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da shi ba kuma ba a iya sama masa digire a ka'idojin musulunci ba wanda za su shiga cikin fadin abin da Allah subhanahu wataala ya yassare mana ya kale mu ma iya yi abin da ya kira sa al-masalatul mursala ba hujja bane a ce ai an gani a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi masallacin ya sha an cancanta jagorancinsa ya canja daga wajen wasu zuwa wajen wasu ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba suna yi masa mahariba gine-gine iri daban-daban ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wata masila sannan suna yi masa zane na mutum-mutumi ko kuma suna gina masa mutum-mutumi to anan malamai suna ta magana akan menene ake nufi da maharib a afwan tamasil to babu sabani dai akan cewa alwa an ce tamasil jam'i ne na timsal shi kuma timsal yana nufin mutum mutumi duk abin da aka yi shi aka gina shi a sura ta mutum ko kuma a sura ta dabba ko kuma a sura ta wani abu da aka san cewa yana da rai shi ake kira timsal to sai wasu malamai suke cewa abinda isa Allah ya faɗa haka saboda a lokacin annabi Sulaiman halal ne a kafa hoton wani mutum a gina shi idan mutum nagari ne ayi aiki irin nasa. Amma da aka zo shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka shafe wannan hukuncin. Al-Imam Ibn Kathir Allah ya tsanta da rahama yake cewa kala mujahid yana cewa a wajen fadin Allah subhanahu wata'ala ya'maluna lahu ma yasha'u min mahalib wa tamasil, yace at-tamasil as-suwar, wato hotuna kamar mutum-mutumi. Sai yace mujahid yana cewa wa kanat min nuhasin, sun kasance ana yin su ne min nuhasin, daga wato ainihin dalma ko kuma tagulla. To sai zanto a wannan shari'a haramun yin abin da yake na mutum-mutumi a sura ta wasu mutanen, amma a shari'ar Annabi Sulaiman halal ne. Al-Imam Al-Qurtubi Allah ya kansa da rahama a mas'ala ta ji a ƙarƙashin wannan aya da yace ya amaluna lahu ma ya sha'u min ma'ariba wa tamasila, sai yake cewa an ce tamasil jam'u timsal wa huwa kullu ma suwira ala mithli suratin min haywanin aw ghayri haywan, da abin da aka gina shi a bisa tsari na dabba ko wani abin da ba dabba ba. Yace an ce suna yin sa ne daga qarau ko kuma tagulla ko kuma tama, sai su yi abubuwa da yawa. Yace wa zikira, an ce kuma abinda Annabi Sulaiman yake sawa ai masa, yana sawa a kafan masa hoton annabawa ne. Misali sai a kera masa yadda Annabi Ibrahim yake, sai a kera yadda Annabi Ishaq yake, sai a kera yadda Annabi Yaqub yake, sai a sa a wurin bauta. Hikimar sawa shine domin idan ka gani kai ma ka tashi kai aiki irin nasu. Sai zama kamar yadda a yanzu idan ka je office, duk office din da ka je, ko na gwamna, ko na shugaban kasa, ko na wani director, ko na wani permanent secretary, ko na wani principal, ko wani VC, ko wani registrar, ko wani provost, ko na wani director, duk wani dai mai matsayi, za ka zo ka tarar da hotunan waɗanda suka taɓa riƙe wannan matsayin har zuwa kan shi wannan mutumin, ko amir ne na MSS, ko amira ce ta form 1, ko ta women in da'awa, in dai akwai office da tsari, za ga hotunan waɗannan shugabannin. Wai sai aka ce wai ai wa'azi ake maka, ana so a gwada maka cewa wane fa ya zo ya tafi, wane ma ya zo ya tafi, wane ma ya zo ya tafi, da dawwama ake yi da ba a zo kanka ba. Wai da ka kalla to ka tabbatar da cewa za ka tafi, duk da cewa wannan ya kamata a kalle shi duba na shari'a. To shi Annabi Sulaiman ya sa su ne masa hotunan annabawa, ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila, to tamasil din ala suwaril anbiya'i wal ulama'i, da mutane na gari. Wa kanat tusawwaru fil masajid li yaraha an-nasu fa yazdadu ibadatan wa ijtihada. Shi sa manzo Allah sallama da aka soke wannan a shari'ar sa, sai ce ulaika kana idza mata fihi ar-rajul as-salihu banu ala qabrihi masjidan musawwaru fihi tilka as-suwar. Lokacin da Ummu Salama take ba shi labarin cewa sun gani a Habasha, in sun shiga cocin su sai su ga hotunan annabawa, amma sun ga Annabi Ibrahim wa huwa yastaqsimu bil azlam, gashi da cauran caca a hannunsa. Mazala ce ƙarya zike, wallahi Annabi Ibrahim bai taɓa yin caca ba. Waɗannan mafi sharrin halitta kenan, idan Annabi ya mutu a cikinsu sai su zana hotonsa, sai mutum-mutuminsa, sai su kafe shi a masallaci. Mazala sallama kuma ya hana wannan a wannan shari'a. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasil. Dalilan da suka haramta timsal suna da yawa a cikin wannan shari'a tamu ta addinin musulunci. Ya tabbata a cikin sahihu Muslim hadisin Talha, hadisin Abu Talha Allah ya kare da a gare shi yace manzala kuma yana cewa la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala sura malaiku ba za su dinga shiga gidan da yake akwai kare a cikin gidan ba ba kuma za su shiga gidan da yake akwai hoto a ciki ba to da yawa daga cikin malamai sun fassara hoton nan da asalin akwatu halittar mutum ayi a gina shi kamar yadda zaka gani akan round about a nan Lagos da wasu garuruwa sai kaga hoton wani shugaba ko hoton wani babban bai rabe haka ko kuma shugaban wani hoton wani mutum ma da ba saboda ka shari'a ta haramta wannan a ruwayar Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kare da a gare shi irin wannan hadisin ne sai dai da karin illa ma kana rakman fi thawbin sai dai idan alama ce aka yi a jikin tufafi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi an rawaito irin sa a cikin sahihain da Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyama cikin waɗanda za su sha wahala sosai ranar alkiyama a azabtar da su fiye da kowa akwai almusawwiruna masu ɗaukar hotuna banda kai ba irin ku ba kaga kana kallo na mai bidiyo kamar za mu zo mu yi bayani abinda ake nufi da masu ɗaukar hotuna su ne masu kera mutum mutumi sannan ya zo a hadisin ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta daga wanda Imam Muslim ya rawaito Nana Aisha take cewa Allah ya kare da a gare ta kana lana sitr tace a ɗakin mu akwai wani labule fihi timsalu ta'i akwai hoton tsuntsu a jikin wannan labulan wa kana dakhil idza dakhala taqbalahu da zaran mutun ya shigo zai fara gamuwa da hoton wannan tsuntsun take cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam sai mun hawwili hada ya aisha juya wannan labulan naki fa inni kullama dakhaltu fa ra'aytu zakartu ad-dunya domin kullun idan na shigo na ganin sai in tuna duniya a wata ruwaya kuma take cewa da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana mustatiratun bi qirani fihi sura wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo sai ya tarar da ni na lulluba da wani mayafi wanda a jikin sa akwai zane da hotuna fatalawwana wajhuhu sai fuskar manzon Allah ta canja kuma ta nawala sitra fa hataka sai manzo Allah ya dauki wannan labulan da na lulluba da shi ya yaga shi kuma kala sai ce inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati alladhina yushabbihuna bi khalqillahi azza wa jalla cikin waɗanda suka fi kowa shan wahala ranar alkiyama akwai waɗanda suke kwatanta kamannin halittun Allah ma'ana suke sanya su a cikin hoto ko a zane to wannan malamai sun tattauna akan surar da ake nufi a cikin wannan hadisin wai tana nufin kowace irin sura to akwai mazhabobi da yawa amma mazhabin da suka fi fitowa shine mazhabobi biyar mazhaba ta farko su ne waɗanda suka ce iya abin da ake nufi shine abin da yake mutum mutumi wanda zai iya janyowa a bauta masa mazhaba ta biyu kuma su ne waɗanda suka tafi akan cewa duk wani abu da hoto zai fito suka ce ai abin da yake tabbatar maka da haka wata rana Abdullahi dan Abbas ya zo ya tarar da wani mutum yana zana hoto sai Abdullahi dan Abbas ya ce to kana so za ka iya busa masa rai ranar alkiyama sai Abdullahi dan Abbas ya hana shi ya ce domin na ji manzo Allah kuma yana cewa duk wanda ya zana hoto to ranar alkiyama za a kallafa masa sai ya busa masa rai sai a ce ahyau ma khalaqtu abinda kuka zana ko abinda kuka ɗauka na hoto ko ku sa ku busa masa rai ko mutum ba zai iya ba sai ce fa in kunta la budda fa'ila in dole sai ka yi zanen to ka zana abinda ba shi da rai ko kamar ganye ko kududdufi ko bakan gizo ko gida in so kace kai adam ba sai ka zana abin da yake da rai ba wallahi kace duk wani abu da zai iya daukar hoto hatta hoton bidiyo dinan da ake dauka kuma kun shigo tiki a ra'ayin wancan malamin kuma wannan da yawa daga cikin manyan malamai sun tafi a kan wannan ra'ayin shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya kansa rahama da sauransu sai dai abin da suka togace na larura kamar misali laruran ma sun mata iyaka laruran da ba yadda za a yi a guje ta sai ta wannan hanyar kamar misali a idan mutum yanzu da aka shigo da yayin passport ba za ka shiga wata ƙasa ba sai da passport to za ka tafi hajji kuma wajibi ne ka je kai hajjin musulunci sai aka ce dole sai ka ɗau hoto a sa a passport to saboda larura ad-daruratu tibbiyyatun mahzurat sai ka je ka ɗauka wasu daga cikinsu sun ce ya halatta idan ɗaukar hoton za a yi amfani da shi ne a matsayin wata hanya da za a koyar kamar a matsayin instructional material kamar misali wannan video ɗin da ake ɗauka kaga ai za a ɗauka ne domin wani ya je ya kunna shi kuma ya kalla da kuma mutum ya zauna a talabijin a ɗauke shi a haska shi duniya ta gani yana bayani ko yana karatu sai suka ce to in dai har abun yana da alaka da shari'a to babu laifi ba haramun bane shi ma mutum ya fito a ɗauke shi Sheikh Al-Albani Allah ya kansa rahama da wannan ne ra'ayinsa ya yarda amma daga baya kuma sai ya zo ya ma dawo daga wannan ra'ayin ya fasa ya ce shi bai yarda ba kuma har yanzu akwai malaman da ba za su taɓa fitowa a TV ba in za a sako su a TV sai dai a sako muryarsu amma ba za a sako hotonsu ba kuma wannan ra'ayi ne mai kyau wajen tsantseni da kulawa tunda abin da suke cewa shine ai ba dole Allah ba zai kama karan alkiyama ya ce me yasa baka fito a talabijin an ganka ba ai ba ita kadai ce hanyar isar da sako baka fito a rediyo mana ajika ko ka rubuta littafi a yada littafin da a ce babu wata hanya da za a iya isar da ilimin in ji su sai talabijin to da za mu iya cewa kamar yadda ya halatta ka je a ɗauki hotonka ka sa a passport to haka zalika ya halatta ka je a ɗauke ka a talabijin ɗin a nuna sai ra'ayi na uku shine suka ce a'a duk abin da yake kwaikwayonsa za a yi to haramun ne to amma abin da yake ba kwaikwayo ba ne abin ne da kansa to ba haram ba ne wanda wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman zamanin yanzu kuma gaskiya shi ne ra'ayin da a zahiri wallahu a'lam ya fi kama da daidai wancan wanda na faɗa muku shi ya fi tsantseni amma wannan shi ya fi kama da daidai sai suka ce yanzu photographic pictures hotuna da ake ɗauka ai ba kwafakka ake ba kai ɗin ne dai saboda haka da za a yi scanning a buɗa shi a faɗaɗa shi a sa shi a photoshop hatta idan akwai ɗigon mark a jikinka ba wai kamarsa ba ne shi ne ɗin a gani da za ka buɗe ɗan yatsunka wannan zanen da ke cikin tamfurin ɗinka su ɗin ne dai yadda Allah ya halicce su haka za a ga su saboda haka sai suka ce ai tun a dama tun da can ai mutum in yana so ya kalli kansa yana zuwa ya tsaya a jikin ruwa da rana sai ya ga hotonsa ya bayyana to bayyanar ka a jikin ruwa kai ne ko kuma mai kama da kai ne suka ce ai kai ne wannan abin da ake kiransa habasu sura kai din ne ake kiyaye ka a wani lokaci saboda technology da yanzu saboda haka su a wajensu photographic pictures ba sa ciki ballantana video wanda kai ne hadda maganarka da komai naka da sauransu saboda haka wannan ra'ayi na uku ra'ayin yana da kyau to amma sai dai su ma akwai ra'ayika da yawa karkashin wannan ra'ayin suka ce amma duk da haka kasancewar abin da yasa aka haramta hoton saboda kan zuciya ta rataye da hoton to wasu daga cikin sai suka ce ya halatta a ɗauka amma bai halatta a rataya ba saboda yawanci akwai hadisan da suka zo da magana cewa wanda ya rataye hoto to a ɗauka amma kar a rataya sai aka ce wannan magana ta ku to ka a ɗauka mana dan me ake ɗauka ba dan a rataya ba suka ce a'a misali kamar ka haɗu da waɗansu mutane kuma watakila in kuka raba har abada ba ku ƙara haɗuwa ba ba ku da tabbas ka ba waɗanda suka yi karatu a ƙasar waje ka zo na zo ne an zo rabuwa to saboda zumunci kuma kar aminta juna sai a ɗau hoton juna watakila kuma wani in ya mutu ana so a tuna shi sai a ɗauko hoton a gani yadda ce to irin wannan ake nufi a sura at-tazkariya hotar da zai iya tuna maka wani abu sannan kuma suka ce misali a mutum ne yana Lagos sai ya tura da kuɗi zuwa arewa ya ce wannan kuɗin ina so a ciyar da masu azumi ina so a shirya shan ruwa a waje kaza da waje kaza da waje kaza to dan ya tabbatar sai aka ɗauko masa hoton mutanen da su suna shan ruwan ga hoton masallacin ga wata akuya ma ta zo gita an ɗauke ta sai daga zai to kaga wannan an yi shi ne saboda manufa don haka ba laifi ba ne amma a ɗauko shi kuma a rataye shi ana kallonsa wannan kuma mai sai ce manufarsa to anan sai mu ce a bisa wannan ra'ayi in har aka rataye su saboda ka kalla cewa wannan fa ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi kuma duka ga shekara kaza kaza suka yi to ana zuwa kanka da an rataye kanka ka fara kirga kai ma kamar yadda wa'ancan suka tafi haka za ka tafi yanzu ne kaga wannan ma wasila ce ta faɗakarwa ko kuma idan ana zama na haɗaka irin wannan wanda ba musulmai ne suke ake ba su dama su zauna su tsara shari'a gwargwadon yadda addini yace ba a'a sai dai a tsara musu wata bata dace da addininsu ba wata a ba su dama ba dole sai sun bi ta ba wata kuma ba yadda suka iya saboda haka yanzu misali duk ofis a ka'ida ta CAC duk wani ofis na gwamnati ko kuma na zamme zaman kansa wajibi ne a ga hoton shugaban ƙasa mai ci na wannan lokacin da hoton gwamnan jihar da abin yake da hoton sarkin gargajiya mai mataki na farko na wannan jihar sannan kuma da hoton shugaban wurin gaba daya wannan ka'ida ce inda za a zo a tarar da mutum bai yi haka a ofisinsa ba za a iya fayarin ɗinsa kuma mun sani akwai jihar da shugaban jihar ya taɓa shiga ofishin wani babban ma'aikaci bai daɗe da hawa ba sai ce ina hoton hoto na ban gan shi ba sai ce ranka ya daɗe ai ba a kawo ba a sanadiya haka aka yi masa ritaya aka sauke shi daga wannan matsayin nasa wannan mu mun gani mun sani a wata jihar da cikin jihohin Najeriya to kaga irin wannan saboda tsoron kada wani abu ya zo ya faru suka ce ya halatta ka sa to wannan shine wanda daga cikin manyan malamanmu na Najeriya Allah ya gafarta masa mun san fatawarsa a Najeriya hana hoto a lokacin to sai muka haɗu da shi a Sudan shikenan sai muka yi karatu muka tashi sai aka ce to a ɗau hoto sai ce to ya zo ya shiga aka ɗau hoto da komai sai wanda daga cikin almajirai yake ce masa Allah ya gafarta malam abin ya ban mamaki na ga ka shiga hoto an yi da kai mu kuma a Najeriya ka sha ce mana ba kyau hoto sai ce abin da ya sa saboda hoto yana da matsala zai iya jawo mutum zuciyarsa ta ta'allaka da hoton amma ra'ayina wanda yake da shi nake bautawa Allah shine ya halatta a yi in ba za a rataya shi ba ya ce to amma ina koyar da masu hankali da masu cece-cecen hankali da masu ilimi da wanda ba su da karatu idan ka saki magana ka ce ya halatta sai a ƙara daga inda ka faɗa amma wancan ra'ayin in ba kai ba Allah ba zai ce maka me yasa ba kai ba amma nan idan baka kiyaye hujjar ba Allah zai iya tambaye ka ya ce to ku kuma nan da yake na san abokan karatu ne masu ilimi masu neman karatu shi yasa sai na ɗauka a cikin ku ba wata matsala wannan ra'ayi na su sai birge ni yasa na ƙara ganin kimarsa da mutuncinsa da tsantseninsa wajen fatawa to sai ra'ayi na hudu wasu ka fiya abinda ake nufi shine duk hoton da zai iya motsi ko za a iya motsa shi ya motsa ba wai a liƙe ki a cikin wani abu ba shine haramun amma wanda baya motsi wannan ba haramun ba ne wannan ra'ayi gaskiya yana da nisa shi ma sai ra'ayi na biyar kuma wasu ka ce a'a duk hoton da idan aka ajiye shi zai yi inuwa kamar idan kamar gunki kuma aka ajiye gunki ai zai yi inuwa ko to shi ne yake haramun amma idan dai ba a ajiye shi ba in dai aka ajiye shi ba zai inuwa ba to ba haramun ba ne wannan su ne cikon matsalolin da malamai suka faɗa al'imam Abu Bakar ibn al-Arabi Allah ya kansa da rahama a cikin ahkamul Qur'an ya tafi akan ra'ayin cewa hoto gaba ɗayan sa haramun ne da mutum mutumi amma akwai wanda yake halal kamar misali yar tsana ta yara idan aka yi wa yara yar tsana ɗan yarinya haka aka yi mata yar bibin roba wacce za ta dinga wasa da ita tana koyon yi wa yaro tarbiyya da tsafta da girki da sauransu wannan ba laifi ba ne dalili haka saboda hadisin da Imam Muslim ya rawaito na Ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wacce take ba da labarin tana da yar tsananta tana wasa da ita da ƴan ƙawayenta yara lokacin da aka yi ta gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma wata daga cikin malamai sun tsananta suka ce a'a ai ita na Aisha a lokacin manzon Allah ne dan haka wannan waƙi'a ta faru a kanta ne dole ta tsaya a kanta idan magana mutum inganci ba za a dakatar da maganar a kanta ba wato nassi ne wanda yake yana da gamammiyar fa'ida daga cikin ra'ayoyin akwai ra'ayin da ban gaya muku ba suka ce idan dai hoton ya zanto a zahirinta da za a buta masa rai sai ya tashi ya tafiya to haramun ne amma in ya zanto an yanke wani abu mai mahimmanci a jikinsa kamar misali a ce half body ne rabin jiki ne to ina rabin in aka busa masa rai ai rabin jiki baya tafiya ko an cire wani bangare na jikin dan adam sai suka kama hujja da cewa aina na Aisha ma Allah ya kare da a gare ta da manzo Allah ya ga wannan hoton a jikin labule ai ya gashi da aka ya gashi kuma sai ta mai da shi kulu sai kuma aka ci gaba da zama a cikin sa sai suka ce abinda isa saboda an gididdiba shi yanzu ya zama an yanke wasu abubuwan masu rai a jikin abu wanda da yana da rai da ba zai tashi a haka ba to da haka sai suka ce saboda haka idan hoton ya zama a irin wannan yanayin ne to babu laifi kuma ba zai zama haramun ba babu sabani a wajen malamai cewa zanen bishiya da duwatsu da sauransu wannan baya shiga cikin wannan umumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushabbihuna khalqallah ko almushabbihuna bi khalqillah ko almushabbihuna khalqallah masu kamanta abu da kamar da halittar Allah subhanahu wata'ala amma kuma duk da haka duk hoton da za a yi shi zuciya ta rataye da wannan hoton ko mutum mutumi ko wadda tsana ce in dai zuciya za ta rataye da shi har a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bashi to wannan shi ma babu saɓani a wajen malamai akan cewa haramun ne al-imam ibn hajar Allah ya tsanta da rahama a cikin fatawul bari ya kawo maganganun malamai game da abin da ya shafi ra'ayikan malamai game da abin da ya shafi hoto kuma ya dogara da yawa daga cikin maganganun da al-qadi abubakar ibn al-arabi Allah ya tsanta da rahama al-maliki ya kawo to Allah yace ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifani sannan kuma suna yi wa annabi Sulaiman duk abin da yake so na jifani jifan jam'i ne na jafana kuma shine daro wanda idan an yi girki ake juya girkin a ciki kamar yanzu da aka dawo lokacin kula to ita wannan jifan din kal jawadi wato manya-manya ne yadda ka san tafki haka suke katin-katin din daro jawab jam'u jadiya shi ne ake cewa al-hiyadul kibar wa qudurir rafiyat kuma suna iya masa manya-manyan tukwane rafiyatin wa'inda ba ma a yawo da su ba mobile ba wa'inda a wurin ake barin su saboda girman su sai dai a zo a girka in za a girka abincin da gari guda ma za su ci duka wa'annan aljanun za su iya yi wannan yana nuna irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi Sulaiman wanda ita kuma baiwa tana buƙatar godiya ta aiki da godiya ta zuci da godiya ta baka to sai Allah ya ce imanu ala dauda ya ku ahalin annabi Dawud ku yi aiki da yi ta hanyar yi wa Allah da'a shukran kuna masu nuna godiyarku ga Allah a bisa wannan alheri da ya yi muku domin duk wanda ya gode wa Allah Allah zai ƙara masa kuma manufar kyautata maka dan ka zage dantse wajen yin ibada shi yasa ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim cewa manzo Allah kuma yana cewa mafificiyar sallah ita ce irin sallah annabi Dawud saboda godiya da yake wa Allah subhanahu wataala da kuma irin annabi Sulaiman shi ma godiyar da Allah subhanahu yake wa Allah subhanahu wata'ala yazo a cikin sahih muslim daga ummina Aisha Allah ya kare da gare ta take cewa manzo Allah ya kasance yana tashi yayin sallar dare har sai kafafun da sun kumbura aka ce ya rasulullahi kake yin haka bayan Allah ya riga ya gafarta maka da abin da kai inda kai ma da abin da zaka yi da zaka yi ma sai ce afala akunu abdan shakura to ba wannan zama bawa ne godiya ba ma'ana gafarar da aka yi masa ita ma tana bukatar godiya ya zo a cikin sunan Tirmidhi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari sai ya karanta wannan aya i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur sai manzo Allah ya ce salatun man utiya hunna faqad utiya mithla ma utiya ala daud akwai wata abubuwa guda uku duk wanda aka bashi su to an bashi irin abin da aka bawa ahalin annabi dawo sai sahabbai ka ce ya rasulullahi ma hunna me wa inna abubuwa sai ce al-adalu fi ar-ridha wal-ghadab mutum ya zanto zai iya yi wa mutane adalci sawa'un yana son su ko yana kin su sawa'un yana cikin fushi ko kuma yana cikin yanayin da ba na fushi ba al-qasdu fil faqr wal-ghina kuma mutum ya zama ya iya taka tsantsan sawa'un yana da wadata ko yana da talauci wa khashyatullahi fi sirr wal-ananiya da kuma mutum ya zama yana jin tsoron Allah sawa'un a lokacin da ake ganin sa ne ko kuma a lokacin da ba wanda yake ganin sa i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy ash-shakur sai dai godiya tana da wahala kadan ne daga cikin bayina wato suke gode mu ba kowa ne yake gode mu ba sai kadan a cikin bayina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna katiran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum da aka godiya ga Allah ba karamar baiwa bace da Allah yake hore ta ga wanda ya so lafazin kal jawabi na ce muku al jawabi jam'u jabiya ana yin jam'in sa a jawabi ana yin jam'in sa kuma jawabi saboda haka warshu da Abu Amr al Basri amma in yana yin kadin zai wasulu da Ibn Kathir shi ma zai wasulu da waqas in zai waqafi da wasal suna karantawa kal jawazi wa qudur rafiya jumhur kuma suna karantawa kal jawazi na'am falam ma qadaina alayhi
falam ma qadaina alayhi al-maut ma dallahu ma ala mauti illa dabbatul ardh ta'kul min satam falam ما صر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
to wannan cikin aya ta 14 yana bayani akan mutuwar annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya mutu kamar yadda wa'anda suka zo kafin shi suka mutu jiya idan muku manta ba mun yi maganar wannan sarauniya ta 70 wadda a ƙarshe annabi Sulaiman da aka je aka gaya mata cewa ga abin da ya faru gashi ma an dawo da kyaututtukan an ce kaza dole bayan da ta iya ta ce to ku tashi mu tafi ta ɗauko mazaje da mataye da runduna gaba ɗaya aka taho aka nufo annabi Sulaiman to akwai nisa tsakanin Yemen da Filistin to annabi Sulaiman yana fitowa majalisinsa daga safin zuwa la'asar to da ya fito sai ce kai fadawana waye zai je ɗaukan gadon da ake cewa tana kuri da shi kafin su zo mini suna masu miƙa wuya to sai aka samu wani mai ƙarfi cikin aljanu ifritu yace ni zan zo maka da shi kafin ka tashi daga safe zuwa yamma kuma na tabbatar maka ina da ƙarfin da zan kawo shi kuma zan kawo shi kamar yadda yake sai annabi Sulaiman ya nuna kamar yana buƙatar saurin da ya fi haka sai wani daga cikin fadawansa wasu sun ce mutum ne sunansa Asif ibn Barkhaya to ba wanda dalili dai ingantacce amma kuma in ya zama shi ne din ba abin da zai hana ya zama shi Asif ibn Barkhaya wai an ce wazirin annabi Sulaiman ne wasu kuma suka ce kuma dama dan gidan baffanyar Annabi Sulaiman ne, wasu kuma suka ce aljani ne mutum, dan Allah bai ce mutum bane, bai ce aljani ba, kawai allazi indahu ilmun min alkitabi aka ce, wanda Allah ya hore masa ilimi. Yace ana atika bi qabl an yartada ilayka arfuka, ni zan ka maka gadan kafin ka kifta idan ka. Malamai suka ce abin da yake nufi ma'ana yanzu nan ba wai ana nufin ka rufe idan ka kan ka bude ba, domin zaka ji an ce ai da ka aice shi kan kifta da bismillah ya dawo, ba wai bismillah ka kifta ka ga ya dawo ba, ma'ana abin da kake nufi ne zai yi sauri ya dawo. To ana an rawaito Isra'iliyan da yawa daga cikin abubuwan da malamai suke yawan ambatawa, yayi amfani da ismullahi al'azam ne, ya nemi taimakon Allah, Allah ya bashi iko ya kawo wannan gado. Kuma Annabi Sulaiman ya bude idansa ya wayi gari, ya ga gadan a gabansa kafin ayin lokacin da aljanin nan ifritu ya ce zai kawo. Wasu suna cewa wai ta ƙarƙashin ƙasa aka janyo gadan da sarƙa, wai shi yasa lokacin da aka kawo gadan ma sai ga ruwa yana tiga a jikinsa. Annabi Sulaiman yana gani bai yi kuri ba, bai cika baki ba, sai ya ce wannan kaɗan kenan daga cikin falalar Ubangiji na, dama Allah ya haka dan ya jarraba ni, yaga zan gode maka ko zan bincike masa. Dan in ka gode dama kanka ka godewa, domin ka janyo wa kanka ƙari, wanda kuma ya bincike to Allah fa shi mawadaci ne, ko baka gode masa ba dama shi Allah ne, kuma mai karamci ne, ran da ka tuba ka gode masa zai ƙara maka. To ba dai maganar gado ake ba, kuma an yi magana tana da komai har da ilimi da sauransu, tun daga shi har ma ga yadda take cewa da mutanen ta cewa kaza da kaza, sai Annabi Sulaiman ya ce to ku canja gadan gaba daya. Malamai suka ce wai sai aka ce to a duba mana a gani can inda aka sanya masa bakin karfe aka yi azo da shi a cire a sa jar tagulla, can inda aka sa zinare a cire a sa yakuti, can inda aka sa yakuti a mai da shi zubar jadi, can inda aka sa kaza a mai da shi kaza, sai aka canja kalar gadan gaba ɗaya, aka sake renovating ɗinsa, ta yadda in ka ganci kai ka ce shi, kai ka ce ba shi ba, ka bar shi ka bar ba shi ba. To amma Annabi Sulaiman ya faɗa cewa nan zo a tasiri maga ilimin da aka ce tana da shi za ta iya gane gadan, am takunu min allazina la yatadun, ko kuma a tasiri za ta shiryu in ta ga cewa Allah ya ba mu wannan ikon ta san cewa Allah ne ya aiko mu, ko kuma ba za ta yadda ba. Ita kuma baiwa Allah suna tafa suna tafa suna tafa suna tafa har sai da aka zo suka karasu wajen Annabi Sulaiman. To da tana zuwa kila sai aka ce mata, saboda magana ce ta sarauta, Annabi Sulaiman sarki ne bayan kasancewarsa annabi, ba za ka ce dole ka ce kala Sulaiman ba, kila sai aka ko annabi ko da zai wa hudu magana ta yi sanan zo za mu duba ku gani sarakuna ke. Sai ce aka ce mata a haka za a shuki, an mata wata irin tambaya da duwayen ka sai ka faɗi, in ka ce eh ka faɗi, in ka ce a'a ka faɗi, a haka za a shuki ba ta aka ce a haza a shuki ba, a haka za gadanki irin wannan ne, in ta ce irin ta ne to ba ma ta san gadanta ba kenan, tunda ai shi ne kamata ta ce ai wannan shi ne, in kuma ta ce shi ne ai ba haka ta bar gadanta ba, kuma gado yaushe za a ɗauko shi ta sama ya taso ko me. To ita kuma Allah ya hore mata ƙwaƙwalwa, wato wannan mata da aka ce sunanta Balqis tana nuna alamar cewa lallai ana samun mata masu tsananin tunani, shi yasa ma ake ganin mata kamar ta fi namiji wayo, kawai hankali ya tsita an yi ba yawa ke ɗauko mata ta fi hazaƙa. Shi yasa ai ƙaramin magana mace in ta tashi istinbai ta dinga fitar da fa'idoji a cikin magana, don haka da ta gaya mata baƙan magana kan ka tafi ta fitar da fa'ida ta kai 10 ko 20, sai to da ya ce kaza ma ai yana nufin kaza, to wato ma kaza kenan, namiji ko ba shi da wannan lokacin da zai tsaya ta wannan bibiyar magana, yana ta wannan istinbai. Sai ta ce ka annahu hu, kai dai ka ce gadan ninawa, kaga bata ce shi bane, bata kuma ce ba shi bane, yadda aka tambaye ta haka ta bada amsa. To sai Annabi Sulaiman ya gano cewa to lalle matan nan tana da wayo, wai sai suke cewa anan sai annabi Sulaiman ya mai mata da martani amma sai aka yi Hausa cikin Hausa an sa Hausa cikin Hausa ko ka bar labarin zabuwa da zomo wai zomo ne inji a irin labaran nan zomo ne ya zo wucewa sai zabuwa ta ganshi kawai sai kunnansa ya bata dariya sai ta so tai mai ba'a amma bata so ya gane sai ta ce bari tai masa Hausa cikin Hausa sai ta ce ah su malam zomo kunnufunan ne a tara nufin kunnansa ne sai ce koran nan mata nan muka yi kaga yara ma ce nan ko kunnufunan ne ta ce koran nan ma ya ce koran nan mata nan muka biyo in ta faɗi kunne shi kuma ya faɗi kora kun ga an yi ɗaya da ɗaya kenan a haka za a rushe sai ta ce ka annahu kana wuce ya ce to mun dai ji wa utina alilma min qablaha ai mu Allah ya ba mu ilimi tun kan ai daren akai kwalli kuma wa kunna muslimina mu musulmai ne ita ma ta musulunta in tana so ta yi daraja wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin Allah ya ce sai annabi Sulaiman ya hana ta ta ci gaba da yin abin da take yi na bautar wani Allah to amma labarai suna zuwa na Isra'iliya cewa annabi Sulaiman da aka yi ta fadar wannan mata wai sai ga ya kamata ya aure ta to wasu kuma aljanu suke jin tsoron in annabi Sulaiman ya aure ta ita sarauniya shi sarki me za ta haifa kenan kaga ai sarkin da za ta haifa zai fi kowane sarki iko ko ba gaskiya ba wai sai suka ce to sun sa annabi Sulaiman a yanayinsa baya son mace mai gashi a tsorinta ba ma annabi Sulaiman bai yawanci ba sifa ce ta kyakkyau da kamala ga mace ba gashi ya fito mata a tsori shi yasa an so mace in gashi ya fito mata a tsori ta aske sai suka ce masa amma fa matan nan wai aljanu sai suka ce wai sun je sun yi sabe sun gano irin kafar ta kafar kare ce haka tana da gashi buzu-buzu sai annabi Sulaiman ya sa aljanu su samu wani waje aka yi wata fada ta daban ya sa a yi haka sai an tarar da duwatsu a ƙasa aka yi ta haƙar aka tarar da duwatsu aka tarar da wasu duwatsun sannan ya sa aka kawo baƙin ƙarfe aka yi sumince gaba ɗaya ramin da aka yi haƙar wanda za a yi fada sannan ya sa aka daki duwatsun ƙasa ruwa ya ɓulɓulo sannan ya sa aljanu suka je suka yi yawo a cikin tekuna suka kamo duk wata dabba mai launi algashi ne yar'ana ce fari ne kore ne aka zo aka zuba su sannan ya sa aka zo aka sanya gilasai da ƙarau wanda za a iya ganin ruwan a ƙasa sannan ya sa aka yi wa fadar ado kuma aka shimfiɗa fada a wurin idan ka taho daga nesa sai ka zaci akan ruwa ake nan ko wata ƙasaita ce to wannan ba a faɗe shi a hadisi da ƙur'ani ba amma a ƙur'ani an faɗi fadar kuma an faɗi cewa za a ganta a zaci ruwa ce kuma an faɗi cewa an yi ta ne da ƙarau da gilashi ƙila sai aka ce laha gare ta to udkhilis sarha shigo cikin fada to wai sun ce a Isra'iliyar abinda ya sa annabi Sulaiman ya mata haka wai don ta buɗe ƙorinta ya gani ne saboda ya ga shin ya aure ta ko ba ya aure ta ba in ƙafar ta ta irin ta kare ce kaga sai labari ya canza falamma ra'atu da ta hango wannan fadar hasibatu sai ta zaci wannan fadar lujjatan kaman teku ce to amma tunda mutumin nan da ya kawo gadanta ya sa ta zo ya jefo mata takarda ta inda bata sani ba in ta ki shiga kuma me zai faru kuma shi gashi a cikin ruwan wa kashafat an saqai ha sai ta bude kaurinta guda biyu miskina za ta huce za ta shiga ta shiga ciki abin tausayi to buƙatar maje hajji sallah sai aka ga ƙorin nata sai aka ga ba irin wancan bane ala sai ce innahu sarhun mumarradun ai wannan wato wata fada sai da aka simince ta aka kera ta min kawari da kayan ƙarau tangaran da gilashi to tun daga lokacin sai ta ce inni rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin to wasu ruwayoyi na Isra'iliya sun ce annabi Sulaiman ya aure ta kuma sun ci gaba da zama tare lokaci yayi ko mun TV ba za ku ƙara mun da Allah mun zo ƙarshe fa mutuwar annabi Sulaiman da zabu to ai ko ba zai shiga ba sai dai mu haƙura haka to yanzu sai gobe zamu ji mutuwar Annabi Sulaiman Allah ya kara yadda Allah aminci Allah ya kara tabbata a gare shi saboda matsalar shine in aka kara kuma ba zai shiga radio ba ba zai shiga television ba yankewa za a yi kun ga kuma mutane jama'a suna ji suna amfana sai mu bari sai gobe Allah kai mu sai mu kara sa sai mu shiga lakarkana ne saboda in ci maskani aya هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.